sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, barkanku da wannan lasariya na yau Laraba 8 ga watan Satumba shekarar 2021. Baba Yakubu Makiri ne tare da Muhammad Hafiz Babande da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi, ga kanan labarai.
Akalla fursunoni 40 saka muta a gidan yara kasar Indonesia bayan da gobara ta tashi a gidan yari mai tunkoso da sanyin safiyar yau Laraba. Jiya Talata a ofishin Majalisar Dinkin Duniya a Sudan ta Kudu ya yi kira ga kwamandojin soja da shugabannin siyasa da suka kawo ƙarshen tashe-tashen hankula a jihar Equatorial ta yamma biyo bayan mutuwar akalla mutane 5 a ranar Litinin da ta gabata. Wata girgizar kasa mai ƙarfin maki 7.3 a kudancin kasar Mexico jiya Talata da daddare a kusa da wurin shakatawa na Acapulco a jihar Guerrero, inda akalla mutum ɗaya ya mutu.
Kanan labarin kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa juyin mulki da ya kawar da shugaba Alpha Conde daga kujerar shugabancin kasar Guinea Conakry na ci gaba da haifar da muhawara a tsakanin 'yan siyasa a jamhuriyar Niger.
Bayan da soji ya zo da jindaɗin ana zama lahiya tsanin halayen juyi, sai an samu shi shituwa ya ga ana kashe 'yan ƙasa tsakanin matsala ta kawo kuma ya ga rashin gaskiya yawa. A lokacin da kake ganin an rasa wanda za a yi, mutane sun haula suna kuka suna din Allah ke turowa wani hito ne wani abu.
A kasar Ghana kuma al'umman kasar na ci gaba da bayyana damuwa akan yawan fashi da makami, lamarin da ke haddasa harbe-harbe tsakanin 'yan sanda da masu fashin.
Cewa makera da suke da ilimin kera bindiga, an ce aikinsu da suke yi haramtaccen aiki ne, amma a boye suna kera bindigogin kuma suna sayarwa.
Muna kuma dauke da shirin arewa a yau wanda Nasiru Adamu Alkaya zai gabatar. Sai kuma ra'ayoyin da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. To amma bari mu fara da shirin labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Akalla fursunoni 40 saka muta a gidan yara kasar Indonesia bayan da gobara ta tashi a gidan yari mai cinkoso da sanyin safiyar yau Laraba. Mai magana da yawan ma'aikatar shari'ar Indonesia ya ce gobara ta fara ne a rukunin si na gidan yarin Tangrang wanda yake a wajen babban birnin kasar Jakarta. Rika Aprienti ya ce an kashe wutan ne bayan sa'o'i. Akalla fursunoni 80 suka jikkata, ke hadda 8 da aka dauke su zuwa asibitin Tangrang. Fiye da fursunoni 2000 ne a gidan yarin Tangrang, kusan ninki 3 da aka gina gidan yarin don ya dauke su. Mahukunta na ci gaba da binciken musabbabin hakan. Amma binciken farko ya yi nuni da wayar wutar lantarki a ɗaya daga cikin ɗakunan gidan yarin ta samu matsala, a cewar shugaban 'yan sandan Jakarta Major General Fadil Imran. Jiya Talata a ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan ta Kudu ya yi kira ga kwamandojin soja da shugabannin siyasa da suka kawo ƙarshen tashe-tashen hankula a jihar Equatorial ta yamma biyo bayan mutuwar akalla mutane 5 a ranar Litinin da ta gabata. An tura wata tawaga ta haɗin gwiwa da ta kunshi dakarun tsaron Sudan ta Kudu da dakarun kawancen adawa zuwa tambura don su warware rikicin, a cewar Manjo General Lul Ruai Koang, kakakin rundunar tsaron jama'ar Sudan ta Kudu. Rahotanni sun bazu cewa faɗa ya ɓarke tsakanin dakarun SPLM da na SSPDF masu yin biyayya ga General James Nando. Akwai zarge-zarge daban-daban kan waɗanda ke da hannu a faɗan da ya dagula yankin, kuma ya sa mazauna yankin tserewa daga garin tambura. Koang ya ce sojoji kalilan ne kawai suke faɗan, amma ba duka rundunar sojojin ba ne. Koang ya faɗa wa shirin Southern Sudan in Focus na BOA cewa wannan ba arangama ba ce tsakanin rundunar sojojin biyu, arangama ce tsakanin wasu 'yan kalilan daga ɓangarorin biyu. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata girgizar kasa mai ƙarfin maki 7.3 a kudancin kasar Mexico jiya Talata da daddare a kusa da wurin shakatawa na Acapulco a jihar Guerrero, inda akalla mutum ɗaya ya mutu. Gwamnan jihar Guerrero Hector Astudillo ya shaida wani gidan talabijin na kasar cewa wata falwaya ta faɗo kan wani mutum a kusa da garin Coyuca de Benitez. Hukumar kula da yanayin ƙasa ta Amurka ta ce girgizar ƙasar ta kai maki 7 kuma tana da nisan kilomita 17 arewa maso gabashin birnin shakatawa na Acapulco da ke jihar Guerrero. A cikin wani sakon bidiyo, shugaban ƙasar Mexico Andres Manuel Lopez Obrador ya ce babu wasu rahotanni na manyan barna a Gurero ko kuma wani waje a yankin ciki har da Oaxaca da Mexico City inda mutane suka rinka gudu kan titina lokacin da gine-gine suka fara girgiza. Rundunar farar hula ta Mexico ta ce tana gudanar da bincike a jihohi 10 amma bata samu rahoton waɗanda abin ya ritsa da su ko mummunar barna.
To madalla, kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, juyin mulki da ya kawar da shugaba Alpha Conde daga kujerar shugabancin kasar Guinea Conakry na ci gaba da haifar da mahawara a tsakanin 'yan siyasa a jamhuriyar Niger, yayin da wasu ke na'am da kawo ƙarshen mulkin na Alpha Conde saboda zarginsa da gallazawa jama'a. Wasu kuma na cewa a jira a ga manufofin da Kanal Dumbuya ke tafe da su kafin yanke duk wani hukunci. Wakilin muryar Amurka a birnin ya mai salamu mini barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Gwamman fursunonin siyasa ne aka sallama daga kurkuku a jiya Talata daga cikin ɗaruruwan mutanen da shugaba Alpha Conde ya kulle saboda a cewarsa suna adawa da shirin tazarcen da ya sa gaba. Wannan mataki na sojojin kasar ta Guinea ya dauki hankalin 'yan siyasa na ciki da wajen kasar. Alhaji Idi Nuhu wani fitaccen dan siyasa ne a nan Niger.
Matsau ba kai abu tsakanin ka da Araji, dole mutane ke matsuwar da aka ce ko da mutane su taru. Da mutane jin dadi, tana kara jin dadi. An aka kara sai ba sai sai ka koma. To ba ai Allah. Kai dan kanka sai iyalinka sai kai sai abukanka. Ba ruwanka da abin da shi kasa da sauran 'yan kasa. Ba inda soji ya zo da jin dadin rai ana zama lahiya sanin alayyin juyin mulki. Sai an samu rikicin shituwa ya ga ana kashe an kasa tsakanin matsala ta kawo kuma ya ga rikicin gaskiya yawa a lokacin nan kake ganin an rasa wanda za a yi mutane su haula suna kuka suna din Allah ke turowa wani heto ya wani abu da kaga soji ya zo ceto ya zo yi soji bai zo don basa ba.
To amma shugaban jam'iyyar PND a waiwaya Sumaila Ahmadu na ganin akwai buƙatar samun amsar wasu muhimman tambayoyi game da juyin mulkin na kasar Guinea Conakry kafin bayyana kowane irin matsayi.
Juyin mulki na Guinea da sojojin nan suka yi sun yi saboda Guinea ko ku a'a wasu kasashe ne suka sa su suka yi nan ne abin tambaya saboda diwancin juyin mulkin da ake yi in ka duba sannan kamar munan kasashe renan Faranshi in ta kewa ta kewa sai ga waɗanda suka yi juyin mulkin suna da uwayen gida. Bayan wannan in suka zo suka zamna sai su yi abin da suka ga dama kuma in aka zo siyasa waɗanda suke son mulki sai su yi reniya da su da cewar duk abin da suka yi su ba za su bincika ba kuma su ɗauki mulkin su ba su. Kaga wannan ina ganin juya ne ake wuri guda abu ne wanda ba za a yi gaugawa amsar shi ba.
Kanal Mamadi Dumbuya ya tabbatar wa 'yan Guinea cewa ba zai yi bita da kulli ga mukarraban hambararren shugaban kasar ba, sannan ya yi alkawalin kafa gwamnatin haɗin kan 'yan ƙasa wacce za ta tafiyar da al'amuran da za su ba da damar shirya zaɓe. A yayin da a yau Laraba ƙungiyar CDAO ke gudanar da taron gaugawa game da ƙasar ta Guinea Conakry. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Niger.
Da Salamu Mani Barma da wannan rahoton. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya kashi na biyu.
Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken da ministan harkokin wajen Jamus Heiko Maas za su gudanar da wata tattaunawa yau Laraba tare da gungun abokanan hulɗa da ƙawayensu don tattauna halin da ake ciki a ƙasar Afghanistan ya hadda ƙoƙarin ci gaba da tura kayan agajin jin ƙai zuwa ƙasar bayan da Taliban ta karɓa iko. Wani jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya faɗa gabanin taron ministocin cewa ɗaya daga cikin batutuwan da za a tattauna a kai zai kasance nazari ko Taliban ta cika alkawarorinta da kuma tsammanin ƙasashen duniya. Kafin tafiya zuwa Jamus, Blinken ya jaddada yayin ziyarar da ya kai ƙasar Qatar cewa Amurka da sauran ƙasashe na kira ga Taliban da ta cika alkawarin da ta yi na barin duk wanda yake da takaddun tafiya mai inganci ya bar Afghanistan idan ya zaɓi yin hakan. Batun ya kasance abin mayar da hankali ne tunda Amurka ta fice daga Afghanistan a ƙarshen watan Agusta da ya gabata wanda ya kawo ƙarshen zaman sojoji na shekaru 20 da ƙoƙarin ƙarshe na kwashe dubban mutane daga ƙasar. Mutane da yawa da ke son barin Afghanistan ba su samu damar yin hakan ba kafin ficewa Amurka. Daga ƙarshe, ma'aikatar harkokin wajen Sudan ta ce Sudan ta kira jakadan ƙasar Habasha zuwa Khartoum don ta sanar da shi cewa ga waroki 29 da aka gano a kogin da ke hada da Habasha, 'yan kasar Habasha ne daga kabilar Tigray. Ta faɗa a cikin wata sanarwa jiya Talata da daddare cewa an gayyaci jakadar ne a ranar 30 ga watan Agusta da ta gabata, kuma an gaya masa cewa an gano gawarwakin ne tsakanin 26 ga watan Yuli zuwa 8 ga watan Agusta a bangaren Sudan na kogin Satit, wanda aka fi sani a Habasha a matsayin Takezi. Sanarwar ta ce Habasha mazauna yankin wada Al-Hulaiwa na gabashin Sudan ne suka gano gawarwakin. Sai dai sanarwar bata bayyana yadda mutanen suka mutu ba. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Habasha Dina Mufti bai ce komai ba da aka tuntube shi.
Tuma da Allah a gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tuma da Allah. Batun yawan fashi da makami a Ghana na ci gaba da jin hankulan jama'a lamarin da ke haifar da fargaba tsakanin al'umma. A cikin wannan mako, 'yan sanda sun yi musayar wuta da wasu matasa biyar, inda suka kashe masu fashin bisa umarnin da sufeto janar da 'yan sandan ya bayar na a harbe kuma a kashe. Na tuntuɓi Malam Irbad Ibrahim, masanin harkan tsaro ne a birnin Accra, shin ko wannan umarnin sufeto janar na a harbe a kashe zai taimaka a yaƙi da ake yi da fashi da makami? Sai ya ce,
ina ga wani darasi ne ko ko risala ne su manyan 'yan sanda ke son su zata da wayannan mutane suna aika musu sako cewa wanga lokaci idan kaga kaman kai da kibari ne baka ba iyaka zaka fito da bindiga kana harbe-harbe za su ba da umarni a harbe ka a kashe. So sha turance an ce for the sake of deterrence kan da dai a suratar da sauran matasa da suke son su bi wannan anya na rashin aiki amma za doki makamai na ja karbi dukiyar da ke annan mutane.
To Malam Irbad, za a iya cewa yawan makamai a hannun mutane ne ya kawo yawan fashi da makamin, ko dai me kake gani ya haifar da wannan abu?
Maganan da kai gaskiya ne cewa makamai sun mamaye mu. Akwai wani commission da ke duban lamarin makamai, ana kiran su National Commission on Small Arms and Light Weapons. Sun fito da wani bahasi wani shekarun da suka shuɗe cewa adadin bindigogin da ke annon 'yan ƙasa 'yan farin hula tsakanin miliyan 2.5 ne zuwa miliyan 3. To idan an kayyada ma adadin mutan Ghana miliyan 30 ne, za ka gan ka kirga mutan Ghana 10 duka daya daga cikin su na rike da bindiga.
Shi ne za a iya cewa wannan abu akwai fargaba sosai.
Ina ga wannan hatari ne babba. To mu ko mun kawo namu shawarwaki kan da zai a karbi wayannan makamai annayan su matasan manyan sanda wani shekarun da suka wuce sun fito da wani shirye-shirye cewa idan kana rike da makami ka zo a baka kuɗi. To wannan kuma illan da ke ciki shi ne idan mai shi ya zo ya kawo wani makami an bashi kuɗi, to da kuɗin nan kuma zai yi zuwa black market ya je sai sabbin makamai. Sannan kuma mun kawo shawara cewa makera da dama fatauci suke yi tuntuni da suke da ilimin kera bindiga, an ce aikinsu da suke yi haramcaccen aiki ne, amma a boye suna kera bindigogin kuma suna sayarwa. Saboda shi mun kawo shawara da a halalta abinda suke yi, a san adadin su, a san adadin makamai ko bindigogin da suke kerawa, kan da za yi a san wa ke saya kuma me shike yi da bindigan. To mun kawo wannan shawara domin idan ka duba in ka je inda aka kashe wayannan mutane aka crime scene nan, za ka ka duba shi ka ga watakila kai ka samu bindigan Bature AK-47, amma da yawanci za ka ga wanda makera a cikin gida ke yi ne. To inda yau sun yi a boye su sayar, gara National Security su zauna da su a yi a daidaita aikin da suke yi, za su samu amfani kasa kuma za ta samu ta kiyaye mutane da sauransu.
Malam Irbad Ibrahim ke nan masanin sha'anin tsaro a birnin Accra. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari in koma gefe, Nasiru Adamu Ali Kaya ya gabatar da shirinmu na gaba.
Domin ɓarewa da hargitsi da yawan ɓarna ba kariya,
Arewa a yau.
Masu sauraro, barkamu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, garambar yara kanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shiri za mu ci gaba da shirin da muka faro a makon jiya kan yanda illar sace dalibai ke zama babbar damuwa a sassan arewacin Najeriya, musamman ma Arewa maso yamma. Shin jami'ar Greenfield da ke Kaduna, sakandaren gwamnati ta Kankara, makarantar ilimin gandun daji ta Faka, sakandaren gwamnati ta Yawuri, kwalejin fasaha ta Nuhu Bamalli, ga misalai nan da dama na yanda masu mutane sukan jide dalibai su shige da su daji don neman kuɗin fansa. Menene laifin ɗaliban nan ne da tamkar an yi zuru an kyale su da takaici? Shin don sun zabe su nemi ilimi ne? Ga tsohon gwamnan Kano Malam Ibrahim Shekarau.
Mutanen nan kitafin gaji sauraka sun dufafi makarantun sun ana yin kidnapping a kan titi, aka shigo ana kidnapping a gidajen mutane, yanzu an ji ana kwashe mutane yara a makaranta da ranaka ta Nasiru ba ya daddare ba. To wannan abin tashi hankali ne, kuma dukkanin guraren da ya dace mu magana insha Allah za mu kai wani maganganu da shawarwari. Fatan mu shi ne Allah ya wace dabanti a dukkan matakai jagora na a haɗa kai a yadda za a magance wannan abin.
Wato abin da ya fi damuwar shi Malam Ibrahim Shekarau, a riƙa barin an sace yaran nan iyaye su yi ta neman dabarun yanda za su dawo da yaransu, ko kuma irin gwamnatocin jihohi su dinga shiga lamarin, don akwai waɗanda suka ɗau matakan kawai kar a bada kuɗin diya kada a tsaya a yi ma wata magana a jira har sai masu sata sun gaji da sace-sacen nasu, sannan za su daina ko su sako irin waɗannan ɗaliban.
A to ni ban goyi bayan haka ba, domin hukuma ta naɗa hannu su koma jeji cewa shi ke na abu da yadda ke sun gaji, masu kawo hanjarin cewa in ana ba su kuɗin nan za su riƙa ci gaba da yi. Ban goyi ba a dinga ɗaukan kuɗi ana bayarwa ba, to amma akwai tattaunawa yanzu kamar yadda suke tattaunawa da iyayen yara. Duk da ba ni da masaniya watakila ko su iyayen yaran suna sanar da gwamnati ko gwamnati na shiga cikin wajen tattaunawar da jami'an tsaro, amma Nasiru a wayi gari akwai muna karantawa gaskiya ko ƙarya cewa akwai masu satar mutane da ma wai suka ba wa 'yan uwan da aka sace musu dangin su wai bank account, cewa ga account na banki su je kusa mana kuɗi a ciki. Wannan rashin kunya da rashin ido ya kai matuƙa. Akwai wanda aka ce ya ma je ya ga jami'an tsaro, aka ce je ya sa kuɗin za a bi shawu, ya je ya sa kan ya dawo ya gaya musu an je an kwashe kuɗin. Har yanzu an ce ana bincike, zan san dai inda wannan magana ta ƙare ba, amma dai a ce har ne fatar mutane ya ce ga bank account ba kuma wani banki da na sani wanda ya ci sunansa banki da za ka je ka buɗe account sai ka ba da hoto, ka ba da address, ka ba da wato abin da ake kira fingerprint, an ɗau hoton yatsanka, an ɗau address ɗinka. Duk wani abu da zai nuna kai ɗin nan kai ne kuma daga ina kake, duk ana ɗauka. To ba wani account yanzu musamman da aka samu wannan yanayi na wato technology na zamanin fasaha.
Ana sauraron Arewa a yau daga nan sashen Hausa na muryar Amurka.
Arewa zumun ta samu duhu sai nishaɗi sai sharholiya. Sai alfahari da yawan kwafi.
Basara ke daga yankin Barikin Ladi a jihar Filato da Dr. Luka Fagiyanfam Gom Ibas ya shigo shirin don kalaman zaman lafiya mai ɗorewa a jihar Filato, biyo bayan kashe-kashen gilla a Jos ta Arewa da Basa.
A yanayin yanzu dai Barikin Ladi sai godiya muke, musamman shi komanda na soja da aka kawo mana MD Abubakar yana iya kokari na kawo zaman lafiya a Barikin Ladi. Da zuwansa ya kira surakai da tsawardo da sauran manya a Barikin Ladi ya yi zama da mu, yalla shi takobin duk zai dauki za a yi hukunci a kan duk wanda ya keta doka na zaman lafiya, kuma har zuwa yau zaman lafiya kuwa muna gani ta samu zama a Barikin Ladi. da so samu haka ma sauran kananan hukumomi a Plateau State su yi da za mu gode. Domin ita zaman lafiya tana kawo arziki, tana kawo zamantakewa mai kyau da walwala. Don haka ina kira da jama'ar mu haɗa kai da duk makwabta da muka samu kanmu a tare. Kira na ga gwamnati kuwa shine da a saka sarakai cikin dokokin ƙasa domin a kara ba su ƙarfi da za su iya kashe duk wani rigima da ke tasowa. Domin yanzu sai damuwa ya tashi sai a nemi basarake, kuma ba shi da wani ikon yi wani abu kamar yadda za a sa su a dokokin ƙasa zai kara kawo mana zaman lafiya ba kaɗan ba.
Okay, da a matsayinka na basarake, menene yake kawowa tashe-tashen hankula ne a tsakanin jama'a musamman da sunar ko bambancin kabila ko kuma a irin jihar Plateau a ce waɗannan 'yan wannan addini ne ko waɗannan 'yan wancan addini ne?
To, annawa sani dai mutane sun fake da sunan addini ne suke aikata ta asalin wannan kawai, amma duk wanda zai addini ta gaskiya zai yarda da duk wani mai addini su zauna tare. Da muka taso muna hulɗa da Fulani da Hausawa, kuma muna abokantaka tare mu ci mu sha tare ai lokacin akwai addini. Wannan zamani da ta zo ana samun miyagun mutane daga cikin Hausawa, daga cikin Fulani da sauran kabilun duka sai a haɗa kai ana ta'addanci. Yakin nan yana kama wa wasu riba ne, amma duk mutum na kwarai ba zai so a yi yaki ba. Rokonmu shi ne mu dawo da zaman mu irin ta da mu yi zamantakewa mai kyau, zai kawo mana zaman lafiya ya kawo mana arziki da duk wani walwala da muke so za mu samu.
Jihar Plateau ina jin gabanin shekara ta a bari ma kan ina jin wajajen 2001 ne aka yi wani fada ko mai tsanani a jihar, kafin na akwai wani wanda aka yi tun nan kusan zai yi wahala a dan share wasu ko shekara ko ba tare da an samu wata matsala ba. Kafin wannan lokacin menene ya zaunar da jihar lafiya ne?
A wancan lokaci rayuwa ana yin ta gaskiya ne, ba wani yaudara ba wani kiyaya, kana duk kowa masoyinka ne a lokacin. Yanzu bambance-bambance da suka fito mu ba mu san da ta inda aka fara ba, amma wasu rikicin na tasowa ga sha'anin barna da makiyaya da manoma sai ka ga abun ya juyo rikicin addini wanda ba bai kamata ya zama haka ba. Idan wani kuka yi sabani da shi akwai hukuma akwai masarauta a je domin a sasanta. Sin dan wanka ya samu damuwa da wani sai kai ka zo ka goyi bayan dan wanka kawai karshen ka za a yi nisa suka ga ya zama rikicin addini. Rashin hakuri shi yake haifar da wannan, kuma rashin a yi gaskiya a kan karamin matsala yakan haifar da babban damuwa. Don haka mu bi shawarwari na iyaye da sarakuna domin mu koma zaman mu irin ta da.
Yawwa, akwai wani abu da ka faɗa da ya dace mu ƙara yin tambaya a kai, shi ne maganar sarakunan gargajiya ko masu sarautar gargajiya. Ka nuna yawanci kamar ba a fi neman su ba sai abu ya ɓaci.
Gaskiya muna wani zamani ne da 'yan siyasa su suke tasiri a komai. In ka gyara na kiran basarake dai to ta ɓaci ne, sai a kira for security meeting a zo a yi rana ɗaya a koma, kuma a ce sarki shi ne mai lura da kasansa, to ba a goyi bayan sarkin kuma a cikin sauran abubuwa da za a bashi martaban shi ya yaddara shi ne mai gari ba. Kamar Allah misali, idan mutum ya zo gari yanzu bako ne, ba zai nemi gidan sarki ba, sai ka ji mutum ya zo ya zauna gari na tsawon lokaci a gidan wani kawai ma ba gabatar ma sarki ba.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako, sai makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin.
A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Alhikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
Don ku gyara ƙasar ku da gaskiya, kuma Allah shi ne zai cika.
Kuma da Allah gaida Malam Nasiru. Yanzu ko ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana ta hanyar email. Sabon mu na farko na cewa assalamu alaikum murya Amurka. Hakika kowa yake ji to ba yake gani ba. Abin da ya samu shugaban kasar Gini Alpha Conde darasi ne ga shugabannin da ke kokarin maida mulkin demokradiyya sarautar gargajiya. Sako daga Aminu Adamu Malabadori da Rabiru da Kot Donali da Umar Baban Yaya Sabon Gida a jihar Jigawa. Sako na gaba ya fito daga Sani Muhammad Chindoni, unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Yace salam VOA Hausa. Hakika lugudan wuta da sojojin Najeriya ke yi akan ƴan ta'adda a jihar Zamfara yayi daidai ganin yadda ƴan ta'addan suka ƙara ƙaimi wajen kai hare-haren ta'addanci akan al'umma dan babu gagararre sai barare. Daga ƙarshe nake addu'a Allah ya dora nagari akan mugu amin summa amin. Sai kuma sakon Shehu Adamu Rijau yace muna yabo da jinjina ga sojojinmu na Najeriya bisa nasara da suke samu akan ƴan bindiga a jihar Zamfara. Muna roƙon Ubangiji Allah ya ci gaba da basu nasara domin murƙushe ƴan bindigar baki ɗaya. Allah ya sa haka amin. Sako na gaba ya fito daga Ado Salati Goba ga Nabi Rijau yace haramta sana'ar cajin waya a sassan jihar Katsina da gwamnan jihar Katsina ya yi don shawo kan matsalar tsaro ba shine mafita ba. Tunda dai yanzu akwai sola da power bank na cajin waya don haka ba dole sai 'yan bindigar sun kai cajin wayoyinsu ba. Don haka ni a ganina bin sahun gwamnatin jihar Zamfara na katse hanyoyin sadarwa shine kawai mafita, ba haramta sana'ar cajin waya ba. Wani sako da cewa assalamu alaikum VOA Hausa. Muna taya duniya murnar zagayowar ranar yaƙi da jahilci ta duniya da fatan dattijawa da ba su samu karatu ba za su cire kunya su koma makaranta don yaƙar jahilci ganin cewa jahilci cuta ce. Sako daga Sani mai langilange ya wuri. Sako mu na ƙarshe na cewa yau rana ce da ake yaƙi da jahilci a duniya sai dai kash wannan ranar ta riziki yawancin makarantunmu na arewa na kulle sanadiyar masu garkuwa da ɗalibai. A don haka muke kira ga gwamnatocinmu da su zage damtse wajen dakile hare-hare 'yan bindiga da yin garkuwa da ɗalibai don su samu damar ci gaba da karatunsu cikin kwanciyar hankali da tsanaki. Don shi ilimi haske ne ga rayuwar ɗan adam, kana garkuwa ce a gare shi. Sako daga Abubakar Ankuri Lakwaja da Bala na Yashi Lakwaja jihar Kogin Najeriya. Yanzu kuma ga babanne ya dawo da takaitattun labaran duniya.
Akalla fursunoni 40 suka mutu a gidan yari a kasar Indonesia bayan da gobara ta tashi a gidan yari mai cunkoso da sanyin safiyar yau Laraba. Mai magana da yawan ma'aikatar shari'ar Indonesia ya ce gobara ta fara ne a rukunin si na gidan yarin Tangerang wanda yake a wajen babban birnin kasar Jakarta. Rika Aprienti ya ce an kashe wutan ne bayan sa'o'i. Akalla fursunoni 80 suka jikkata, ya hadda 8 da aka dauke su zuwa asibitin Tangerang. Jiya Talata ofishin Majalisar Dinkin Duniya a Sudan ta Kudu ya yi kira ga kwamandojin soja da shugabannin siyasa da suka kawo ƙarshen tashe-tashen hankula a jihar Equatorial ta yamma biyo bayan mutuwar akalla mutane 5 a ranar Litinin da ta gabata. An tura wata tawaga ta haɗin gwiwa da ta kunshi dakarun tsaron Sudan ta Kudu da dakarun kawancen adawa zuwa tambura don su warware rikicin, a cewar Manjo General Lul Ruai Koang, kakakin rundunar tsaron jama'ar Sudan ta Kudu. Wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.3 a kudancin ƙasar Mexico jiya Talata da daddare a kusa da wurin shakatawa na Acapulco a jihar Guerrero, inda akalla mutum ɗaya ya mutu. Gwamnan jihar Guerrero Hector Astudillo ya ce da wani gidan talabijin na kasar cewa wata falwaya ta faɗo kan wani mutum a kusa da garin Coyuca de Benitez. Hukumar kula da yanayin ƙasa ta Amurka ta ce girgizar ƙasar ta kai maki 7 kuma tana da nisan kilomita 17 arewa maso gabashin birnin shakatawa na Acapulco da ke jihar Guerrero.
Masu sauraro da takaitattun labaran duniyar ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan la'asariya. Sai kuma an jima kaɗan da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana da GMT. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Lazar Bisham da ta haɗa mana sauti, sai kuma injiniyarmu na wannan lokacin Baba Yakubu Makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya, sai mun haɗu insha Allah a cikin shirinmu na gari. Amma yanzu sai a dakacin shirin yau da gobe, shirin matasa. Assalamu alaikum.